ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا وديك الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau 21 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 12 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a kowanne dare a wannan masallaci na masjidu Ali bin Abi Talib nan gandun wambayi cikin garin Asr idan cin fassara da ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma gurgurdan hali muna karatu cikin tafsiri na Raddul Azhani ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa muna karatu cikin suratul A'raf mun tsaya aya ta 27 zamu ci gaba insha Allah بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أتقولون على الله ما لا تعلمون
توني انا cikin siyakin kashedi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma yayan Adam ayat da muka tsaya a jiya Allah ta'ala ya kira yan Adam yana musu kashedi kada su bari shedan ya fitine su kamar yadda ya fudda iyayensu biyu daga cikin aljanna har ma aka ambata irin salon yadda ya musu wato yana fusge musu tufafinsu domin ya nuna musu al'aurarsu Allah ya ce shi shedan da shi da kabilarsa suna ganin ku ta inda ba ku ganin su ma'ana suna zakke muku ta inda ku ba ku sani ba don haka ku shiga taitayin ku game da su Allah ta'ala ya ce mun sanya shaydanu su zamanto masoya abokan gwamayya ga waɗanda ba sa yin imani to sai Allah ta'ala ya adafi akan haka su waɗanda ba sa imanin nan wa idza fa'alu fahisha idan suka aikata wata alfasha nan alfasha ya zo da siga na ismi ne jami'i kashirki kama idan sun kai shirka wa tawafihim bil baiti wa rawatan da kuma tawafin da suke yi a Ka'aba tsirara qa'ilin wai suke cewa la natufu fi thiyabin asayna Allah fiha akan ba za mu tawafi a cikin tufafin da muke saba ma Allah ta'ala cikin su ba fanuhu anha to sai aka hana su yin wannan za mu ji bayani a gaba insha Allah to irin wannan abubuwa alfasha idan sun aikata duka wani abu na sabon Allah shirka da abin da yake kasa da ita aw kullu dhanbin mimma yukhalifu ad-din al-haq ko suka aikata kowane zanubi wanda ya saba ma addinin gaskiya idza nuhu anhu in an hana su daga wannan aikin to Allah yace kalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne akai suna aikatawa kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wama arsalna min qablika mir rasulin ya aya take cikin suratul zukhruf inda Allah madaukake ambata illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wato Allah madaukake yace bai aika wani manzo ba a cikin wadansu jama'a face sai wadanda suke shuwagabanni a cikin su jagorori sai sun musa wannan sakon kuma sai su rika ambata cewa inna wajadna aba'ana ala ummati mu'min tadda iyayenmu akan wani tafarki na addini wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu muna bin diddigin abinda suka aikata ne mai koyi da su to shine su ma anan idan sun aikata wani abu na alfasha in an yi musu hani akai kalu sai su ce wajadna alaiha aba'ana mun samu ubanninmu ne akai a wani waje Allah ta'ala yace awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun koda ubannin nasu basu san komai na shari'ar Allah ba koda ba akan shari'a din suke ba sai su ce sai sun yi koyi da su to su ma waɗannan sai su ce qalu wajadna alaiha aba'ana faqatadaina bihim sai muke koyi da su wallahu amarna biha kuma wai Allah ne ma ya mana umarni da shi aidan ai ihtaju bi amrayn sun yi hujja da wasu abubuwa guda biyu taqalidul aba'i taqalidanci kwaikwayan duk abinda wani yazo da shi shine taqalid wal iftira'u ala Allah da kuma kaidar suke ma Allah domin kalami biyun nan da suka fada na farko gaskiya suka fada na biyu kuma ƙarya ne da suka ce wajadna alaiha aba'ana eh haka ne haka suka samu iyayen su na aikatawa sai suka yi koyi da su amma wannan bai zama hujja ba to inda suka yi ƙarya suka ce wallahu amarna biha wai Allah ne ya umarce su da shi kaga wannan yafi muni mutum ya koyi da wani tafarki wanda yake ya bode ma abinda Allah ta'ala ya aiko na shari'a ya bode ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar na shari'a wannan laifin sa daban sannan kuma abinda ya kaga din nan yace Allah ne yace ayi ko annabi ne yace ayi to kaga wai ya kara laifi akan laifi domin shi ma wannan laifi ne mai cin gashin kansa hasali ma yafi muni mutum ya jingina ma Allah ko manzansa abinda Allah din bai ambata ba manzansa kuma bai zo da shi ba to wannan babu wanda yake wannan laifi to kaga nan sai suka yi laifuka guda biyu na farko al-iqtida'u bil aba bin ubanninsu akan bata sannan suka aikata laifi mafi muni suka ce wallahu amarna biha Allah ne ma ya mana umarni da shi qul to sai Allah ya karaita su yace wa manzo sallallahu alaihi wasallama ka ga ya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah dai baya umarni da alfasha in sun aikata sakon Allah sai su ce Allah ne yasa dokokin da suka sanya makansu na haramtawa da halaltawa wanda Allah bai saukar da dalili akai ba suka jingina shi ga Allah kaga ƙarya suke ma Allah a ce waɗannan dabbobi na gumaka ne ba wanda zai ci naman su sai masu yin hidima a gumaka kuma su ce Allah ne ya faɗa to kaga wannan ƙarya suka yi to dan haka duk wani abu wanda mutum ya kaga ko a yanzu ne ba can baya zamanin jahiliya ba mutum ya kaga wani abu azimmar addini ne alhali Allah bai faɗa ba manzansa bai faɗa ba kuma sai ya jingina ga annabi ko ya jingina ga Allah yace abun ya samo asali ne daga Allah ko abun ya samo asali ne daga wajen manzon Allah alhali ƙarya ya faɗa to munin aikinsa ya fi wanda ya aikata ba tare da jinginawa ga Allah ba don haka wajibi ne mutum ya tantance abin da ya tabbata daga Allah da abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam. to Allah ta'ala yace kul ka ga musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya yin umarni da al fasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku fada ma Allah abinda ba ku sani ba mana ku fada abu ku jingina shi zuwa ga Allah al hali ba ku da ilimi ciki innahu qalahu cewa Allah ya fada kaga tun nan ana kashe shi kada mutun ya kuskura yayi magana yace Allah ne ko annabi ne alhali ba shi da ilimi akai istifhami ne inkari Allah ka tsare mu wa ba'da an ankara alaihim al-iqtida'a bil aba'i ala al-batil bayan da Allah ta'ala ya musu inkarin kada su yi koyi da ubannin su ma dama ubannin akan bata suke wal iftira'a ala Allah kuma aka musu inkarin kada su kage magana su jingina ta zuwa ga Allah da'ahum ila al-haqqi to sai Allah ya kira su kuma zuwa ga gaskiya wa qala Allah ya ce
qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
قل سي الله تعالى يتي كجا يا مسو ينسكا جا أسلوبين دا أجي بي أنا إنكارا أبن دا سكي أي كتا وانا بأتا سي أبي يكوم دا أمرنين أبن دا الله تعالى يكي سو كو أبن دا الله يحنا قل كجا يا مسو أمر ربي بالكست وبنجينا yayi umarni ne da adalci al-qist wal adl menene abinda yake nufi da al-adala wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi kowanne abu ka aza shi a gurbin sa shine adalci in shaida ce ka fadi gaskiya yadda take kai adalci idan sallah ne kai ta akan lokacin ta yadda aka koyar kai adalci idan haƙƙi ne ka bayar da shi a ma'abocin sa kai adalci ma'ana kowanne al'amari kai yadda shari'a tace ayi to shine al'adala to abinda Allah ta'ala ya umarni da shi kenan adalci yana daga cikin adalci kuma kada ka jingina magana ga Allah sai in Allah ne ya faɗa kada ka jingina magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai in manzon Allah ne ya faɗa kada haka kawai ka kago wani abu kace ai annabi ma yace alhali annabi bai faɗa ba wannan in an yi haka ba ai adalci ba an yi babban laifi kul ka ga ya musu amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umarni ne da adalci wa aqimu haka ne ko wa aqimu wujuhakum wannan an yi atafin sa ne wato ma'dufun ni alama ana bil qist ai amara rabbi ubangiji na yayi umarni da adalci kuma yayi umarni ku tsaida fusaken ku wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid kuma ku tsaida wajen fusaken ku a wajen kowane gurbin sujuda abinda ake nufi ku tsarkake ibadar ku domin Allah Allah ya umarni akan a tsaida adalci kuma a tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala ai akhlisu lahu sujudakum ku tsarkake sujudar ku ga Allah subhanahu wataala domin ba a yin bauta sai ga Allah sabanin yadda su suke bauta ma gumaka sabanin yadda waɗansu za su riki wasu daga cikin mutane ko su nada wasu waliyai akan cewon za su iya musu abinda Allah subhanahu wata'ala ke yi kaga an je kabarin waliyi ana roƙon sa lafiya kaga an je kabarin waliyi ana roƙon sa arziki kaga an je kabarin wali ana roƙon sa wasu abubuwa kai har aljanna ana roƙa kabarin waliyai wannan duka yana cikin shirkiyat an sanya su kinnai kenan ga Allah subhanahu wataala alhali ubangiji munazzahun ne wato abin tsarkakewa ne daga barin abokan tarayya to Allah yana umarni sabanin yadda su suke yi a da sujuda ga gumaka ko sujuda da ake yi ga waɗansu gumaka na zamani to ubangiji na yayi umarni da adalci wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin kuma sannan ku tsaida ku tsantsan da sujudar ku ga Allah subhanahu wataala wad'uhu mukhlisina lahu ad-din ku kuma bauta ma Allah subhanahu wataala kuna masu tsantsan da addini a gare shi mana wad'uhu ay ku kira Allah wannan malamai suka ce watan yushmilu du'a al-ibada wa du'a al-mas'ala kamar da sa'adi yake ambatawa cikin tafsirin sa wato wannan umarni da aka yi wad'uhu ku kiraye shi ya hada da du'a al-mas'ala ya hada har ilau da du'a al-ibada roko da zaka yi babu wanda zaka roka a abinda ba mai iya yi sai Allah ba wai kace wani da yabo mun ruwa a ba irin wannan roko ake fada ba mutum yana jinya sai ka nemi waraka to ba a roƙon kowa sai Allah aljanna ba a roƙon kowa sai Allah yayewa musiba in ta fada wa mutum ko neman wani arziki duniya da lahira ba a nema sai a wajen Allah Allah shi ake roƙa Allah shine yake badawa to don haka a tsantsan da ibada kaga wannan du'aul mas'ala kenan kana roƙon Allah wasu abubuwa na bukatunka sannan idan zaka yi addu'a kamar misali Fatiha tana matsayin addu'a ce to ba za ka karanta ta a ibada dan wani ba a sai Allah subhanahu wataala shi yasa cikin hadithul qudsi Allah yake cewa qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al na raba ita Fatiha as-salaa ana nafi ita al-Fatiha na raba Fatiha tsakani na da bawana kashi biyu inji Allah kuma bawana zai samu abin da ya roka a cikin ta to kaga ita wannan ta fada dimnin du'a o ibada ma'ana tauqifiyya ce ita dai ne ake karantawa ba za ka karanta wata a muhallin ta ba yayin da kake munajati da ubangiji cikin sallarka to haka nan ita ma du'a ul mas'ala to nan da Allah ya ce wad'uhu mukhlisina lahu ad-din duka waɗannan bangarori biyu du'a ul ibada da du'a ul mas'ala ana tsantsan da su ne ga Allah ana fuskantar da su ne ga Allah subhanahu wataala domin Allah shine wanda ya umarni yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangijin ku yace fad'uduni ku kiraye ni wadannan kira nau'i biyun kenan ku kiraye ni du'aul ibada da du'aul mas'ala Allah ya ce astajib lakum zan ansa muku har ma Allah ya ka shedi ga waɗanda suke girman kai daga roƙon Allah ko fuskantar da irin wannan du'a ila Allah wahda yace innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗannan da suke girman kai gabanin bautata sayadkhuluna jahannama dakhirin kaga nan Allah sai ya kawo al-ibada a madadin addu'a'u an ce wa qala rabbukum ud'uni addu'a astajib lakum sai ce innal ladhina yastakbiruna ba a ce an du'a'i ba sai aka ce an ibadati saboda da addu'a da al-ibada abu guda ne shi yasa inganta cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama yace addu'a'u hiya al-ibada ai ita addu'a ita ce ma bauta ita ce ibada domin addu'a da ibada duka ɗaya ne yanzu sallah ita ce afdalul ibadat mafi girman ibada baki ɗaya da bawa zai yi ita ce sallah fa'il ɗinta ake so mu bincikawa a kiyama in ta yi kyau bawa ya raba wata in ta munan sai a bincika masa sauran to kaga a cikin sallah menene ginshiki a cikin sallah wanda shine jigo na farko bayan niyya wanda dukkan aiki baya yiwuwa sai da wannan fuskantar Allah da bautar da ake yi to jigo na farko shine karatun Fatiha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallama ga wanda bai karanta fatiha ba. To kaga ita fatiha din yana daga cikin sunayenta addu'a, wato addu'a ce. To shi yasa ashe bautar Allah din kanta ita ma addu'a ne. Shi yasa as-sala da aka ce as-sala bi ma'ana as-sala ai addu'a, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin القرآن دنگنا دا زكاة اكي امرني اكربا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم كاكي ساكي وصلي عليهم كمس صلى النبي كبر يفاره صلى آبا هكا اكي فصلي عليهم اي ادعو له كمس الدعاء تو اكاكي اتنكنت السلامة اي بمعنى الدعاء وكم اتنكي افضل العبادات. Don haka nan Allah subhanahu wataala ce wad'uhu mukhlisina lahud din, duka waɗannan bangarori guda biyu, du'aul mas'ala du'aul ibada, ana tsantsar da su ne ga Allah subhanahu wataala shi kadai. Wannan shine abin da Allah ya umarni, bautar Allah ba tare da sofanan wani shirka ba. Ai wad'uhu mukhlisina lahud din min ash-shirki, Allah ya ce kama bada'akum, kamar yadda Allah ta'ala ya fare ku, خلقكم يد الله يحلت كفرق اللمري ولم تكونوا شيئا بكزن كومي بسي أكساميكو لن أدم فبيسن يعيزو دوني أبا نتبه تدوكو كرمة بزي يباد بيان يأك يزو دوني أبا قلن سكوي كوب هكبا. تو الله يتي كما بدأكم كما يد يحلت كو خلقكم ولم تكونوا شيئا بكزن كومي با ولم يكن هناك ارتباط بآباء ولا أبناء, cananka kafin ku zo duniyar babu wani damfara da kuka yi ga ubanni ko kuma yaya. Yau ai baka san ubannin mu, baka san yayan ba, har ka zo duniyar ma baka san baban naka ba, baka san umman naka ba, ko ba haka ba? Su suka san ka, suke jujjuya ka, har tukunna ka so mu hankali sai ka san su, tukunna ka so mu kiyaye abin da suke aikatawa, tukunna har kuma idan mutum ya tashi ya hankali sai ce duk abin da suka aikata ko ya saba ma addini haka zai yi. A idan mutum ya haka ya butulcewa mahalicinsa da mahalicin mahaifan nasa. Abinda Allah ke so bi abinda shi yayi umarni, ba wai abinda ka gani ana yi ba. Inda a ce ana at-taqlidu bil aba'i, yin abinda aka tadda iyaye ne shine abinda Allah ke so, da musulunci zai zo? Ai da musulunci ba zai zo ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi, ai abinda ya ga ana yi shine Qur'ani ya inkari. Shirka ake ta yi, annabi da ɗaya bai taɓa yi ba, Allah ta'ala ya cire rabon shaidan a zuciyarsa tun yana ƙarami. Wani aikin ashe, wani abin da bai dace, annabi bai taɓa sha'awarsa ba. In ana bautar gumaka tun yana yaro ƙyamar abin yake yi, har lokacin da ya hankali sai ma ya fice. In ana wannan musimul hajjin nasu sai ya fice, sai ya tafi kogon Hira je can, har sai an gama wannan kwamacalar na bukukuwan bautar gumaka, har sai an gama wannan tukunna. To kaga kenan, ashe ba ana nufin taqlidi da abinda iyaye suka aikata kullun ya zamanto shine hujja ba. A hujja tana nan ne a abinda Allah ya faɗa, a abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a. To don haka Allah ya ce kama bada'akum ta'udun, kamar yadda aka fare ku fa ku sani, haka za a maida ku. Yadda da ku ba kowa ba, yadda da ba ku san iyayen naku ba, to haka ba za ku sake komawa a mawkifin alkiyama ba kai ba shi, ba kai ba umma, ba kai ba baba. Li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anu yughnihi, in kaga mutum hankalinsa ya dawo jikinsa har ya damu da su, to fa ya tsallake siradi ne. Amma ba tsallake siradi ba, ba ruwan kowa da kowa. In an tsallake siradi ne, to mutum zai so mu tunani yaya wannan sa, yaya wannan sa ya samu kansa aljanna, sai dinga tuna kuma sauran. Haka lamarin yake ko a yanzu a nan duniya ma, idan wani musiba ta zo, ta mummunar musiba, kowa ta kansa yake ko, sai mutum ya ga ya tsira tukun sai ya dinga ina wane. Ai haka al'adar take. Amma a lokacin da musibar ta zo, kowa kokarin fita kawai yake. Allah ka tsayar da mu. Allah ya ce fariqan hada, bangare daga cikinku hada Allah ta'ala ya shirar da su, wa fariqan haqqa alaihimud dalala, wani bangare kuma patata tabbata akan ku. Can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata yace kama bada'akum ta'udun, kama yadda wani goye yace kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Hadithi ya inganta Bukhari da Muslim suka kawo daga Abdullah dan Abbas, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tsaya cikin mu yana ta yin wa'azi, fa qala, sai yace ya ayyuhan nasu innakum tuhsharuna ila Allahi hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Annabi yayi musu wa'azi mai tsawo, sai yake cewa ya ku mutane, ku sani fa a ranar alkiyama za a tashe ku ne huntaye, babu riga ba takalmi, ghurlan za a tashe ku da loba, yadda ka zo duniya haka za ka koma, haka za a tada mutane, ufatan uratan ghurlan, babu tufa, babu takalmi, mana babu takalmi shine ufatan uratan, babu tufafi, ghurlan kuma da loba. Sai karanta wannan aya, kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. To shine Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa, fariqan hada, wani bangare daga cikin ku an shiryar da su, Allah ka tabbatar mana shirya. Wa fariqan haqqan alaihim ad-dalala, kuma wani bangare bata ya wajaba kansu, Allah ta'ala ya wajabtar da bata a kansu. Abinda Allah ya rubuta akan su shine mai wanzuwa, me ya saka, innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah, domin su sai rike shaydanu da aka musu kashedi kada su rike su a matsayin abokan wacan gwamayya, ma'ana kada su rike su a matsayin masoya sai suka rike su. To Allah ta'ala ce innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah, su kan sai rike shaydanu ne a matsayin majibintan su baicin Allah. Ai garhi bi ragmil iqtida'i bil aba'i, abisa koyi da ubanni da suka ce za su yi koda akan bata suke, wanda ya aikata haka ya bar shiriyar Allah, to ya rike shaydanu kenan a matsayin masoya, ya yi watsi da shiriyar Allah. Wa yahsabuna, kuma suna zaton annahu muhtadun, cewa wai su shiryayyu ne. An samu hadithi daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kara masa yarda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, fa wallazi la ilaha ghayruhu, ina rantsuwa da wanda babu abun bautawa in ba shi ba, inna ahadakum la yajmu illa ya'malu bi amali ahli aljanna, dayan ku zai ta yin aiki irin na yan aljanna, hatta laysa bainahu wa bainaha illa zira'un, face har sai ya zamanto tsakaninsa da aljannan bai fi zira'i ba, ma'ana taki kadan ne. Me ake nufi illa zira, wato yana dab da mutuwa, yana ta ayyuka alkhair ya zo dab da mutuwa. Abinda aka rubuta a kansa na shakawa, sai kuma ya rinjaye a kansa, yanzu yana bin Allah kuma sai ya canja zuciyarsa, kuma sai ta bashi yanzu shi gara kawai ya zabi wannan bin Allah gara a fasa, sai kuma aikin asha, ko kuma ya fandare bar aqida salima ya koma wata mummunar aqida, ashe bai sani ba ajali ne dab da shi, kaga shi ya zaba wa kansa, ya zaba wa kansa ashe ajali yana nan kaf, shikenan ajali sai ya same shi sai fada wuta. Dama rubuta dan wuta, wanda kuma Allah ya rubuta dan aljanna ne zai ta yin ayyuka irin na mutanen wuta har sai ya zama babu tsakaninsa da wuta din, face taki daya, zira'i daya. Kuma abinda aka rubuta na kasancewarsa dan aljanna sai ya rinjaya, yanzu kuma zuciyarsa sai ta tausasa, sai ya wa kansa fada, sai ya ce kai ya kamata waɗannan abubuwa fa ya daina, ya kamata ya daina wannan shirka, ko ya kamata ya watsi da lamarin bokayen nan ba sa kaiwa komai, Ubangiji shi ɗaya ne mahalicci, shi ne mai iko, ko ya ce wannan aikin ashe da yake aikatawa ya kamata ya watsi da shi, sai ya yi ma kansa fada, bayan ya daidaita kuma shikenan sai ajali ya same shi, sai ya shiga aljanna. Daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabinsa daga cikin kabilan Aus, wanda shi ya shiga aljanna amma bai taba yin sujada ba saboda yana cikin wanda suke kiyayya da annabi dangin sa dukka shi yana cikin shugabanni tare da Sa'ad ibn Mu'az da Sa'ad ibn Ubada da shi shugabanni ne a kabilan su su wadancan guda biyu sun hanzarta musulunta sun musulunta a hannun Abu Umama Al-Bahili shi kuma yace a yana da shawara shi yake musulunta kuma haka ya zauna yana kafirci har sai da aka zo ranan da aka yakin Uhud kaga annabi ya yi shekara biyu ma a Madina ran da aka yakin Uhud al'amari ya rancabe abin da ya faru ya faru nan yana zauna a gida shi kadai sai yace to shi kuwa yanzu me zai hana su shiriya mutane sun shiriya shi yake shiriya kuma ya tabbata wannan addinin da annabi Muhammad ya zo shi gaskiya ne to me zai suka ya zauna don haka kawai sai ya tashi da ya tashi sai ya dauki sulkensa ya dauki kayan fadansa ya daura sirdin dokinsa sai ya haushi ma ya tafi Uhud mutanen sai suka hango shi yana tafowa su kwana da kayan fada sai suka je suka tare shi a zimmar za su yaƙe shi tunda sun san ba musulmi ba ne me ya kawo ka nan wajen sai ya ce na zo ne zan musulunta ku kai ni wajen manzon Allah shi ne da ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa manzon Allah ya ce ya rasulullah nai kalmar shahada na musulunta tukunna ko kuna je kan kafiran nan da suka addabi jama'a sai annabi ya ce ka musulunta tukun sai annabi ya lantana masa kalmar shahada sai ya daukan sakalin sai yana shiga kuma sai yayi yaki mai tsanani ya kashe kafirai quraishawa masu yawa kafin sai ga labaice shi zai kashe shi annabi ya ce huwa fil janna yana cikin aljanna walam yasjud fi hayatihi sajdatan qattu ko bai taba yin sujuda ba amma shiga aljanna kaga facebook alaihi alkitab to shi yasa ake so kullum mutum ya hanzari wajen yin ayyuka alheri baka san me ake gaban ka ba kuma mutum ya nisanci aikin ashadon bai san me yake gaban sa ba watakila mutum yana cikin kirki idan al'amari ya lalace masa sai ya zo gab kuma sai ya bauɗe yana bauɗe kuma sai ajali ya same shi kaga an yi asara Allah ka tsare mu da irin wannan asara Allah ya kyautata mana karshen mu to shi yasa ake so mutum koda yana mummunan abu to ya gaugauta wajen bin Allah bai san watakila aljannansa yana nan a rakube ba to kaga mutum sai ya samu dacewa da shahada insha Allah to shine Allah ya ce fariqan hada sashen ku Allah ya shirayar da su wa fariqan haqqa alaihim wadh-dhalala amma wani bangare fa bata ya wajaba akan su me yasa bata ya wajaba akan su ba wai dan Allah bai san su ba innahum ittakhadhu shayatin awliya'a min dunillah su suka yi makan su zabi suka riki shaydanu a matsayin waliyan su a matsayin majibintan su maganganun su za su bi tsare-tsaren su za su bi koda yayi karo da na Allah sai su yi watsi da na Allah din sai rike su kenan masoya baicin Allah wa yahsabuna kuma suna zatan wai annahum muhtaduna cewa su shiryayyu ne akan tafarki suke ka san haka yana samun jama'a kaga mutum ya kankame ma wani abu wanda yake ba tafarkin gaskiya bane ba gaskiya bane hakikatan ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah wadansu khurafat ne kaga kyagen maganganu ne zantuttuka ne kawai waɗanda aka kaga irin wanda Allah ya ce shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura shaydanun mutane ne da aljannu suke ma junan su wa'ayi da kawataccen zance dan a rude al'umma irin waɗannan ne zaka ga wasu sun yi kankame kuma shi din suke bi taqlidul aba wai dole abin da iyaye suka zo shine da dai koda ku ya saba ma Allah koda ku ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su suka zaba ma kansu patan shi saka Allah ya ce patan ya tabbata akan su Allah kamar nasar Allah ya ce ni
ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين
Allah yace ya bani adama ya ku ƴaƴan adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku rike kawarku a wajen kowace sallah kulli masjidin wato dukkan wani masallaci duk inda za ku yi sallah ku rike kawarku ma yastur auratakum zina din nan da ake nufi abinda zai sitirce muku al'auranku Allah subhanahu wata'ala ya ambata wannan wannan aya an ce ta sauka ne saboda al'adar larabawa wanda suke yi a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya kamar yadda Abdullahi dan Abbasin ya ambata hadithi wanda ya inganta a wajen Muslim ya kawo shi a cikin kitabu tafsir Abdullahi dan Abbasin yake cewa wannan aya ta sauka domin korewa al'adan da ake yi zamanin jahiliya akan samu wasunsu sai su zo su yi tawafi a Ka'aba tsirara wai su itikadin da suke da shi shine ba za su yi ma Allah ta'ala tawafi a Ka'aba da tufafin kuma da suke saba ma Allah ba mutum ya sa tufafi a jikinsa yayi ƙarya ya sa tufafi a jikinsa yayi kwace ko ya aikata wani abu na zalunci duk wannan su ma suna ganin ababe ne munana a jahiliyan ma to don haka yaushe kuma wai za su zo su yi tawafi a ɗakin Allah da tufafin da suka saba ma Allah to sai suke da wannan itikadi akan cewa babu wanda zai yi tawafi a ɗakin Ka'aba sai dai ma'ana da tufafinsa sai dai wanda suke al-humus al-hamas al-hamasiyu sune waladu kinana wanda suke ƴaƴan kinana zuriyan kinana sune quraishawa quraishawa ai sune waladu kinana ko da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha astafa min waladi isma'ila kinana wastafa min kinana quraisha wastafa min quraishin banu hashim ko wastafani min bani hashim au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam to waladu kinana sune kawai wadanda zasu iya yin tawafi da tufafin su amma in wani yana son yayi tawafi da tufa to sai dai sabuwar tufa da bai taba sawa ba in yazo wajen sai ya sanya ta sai kuma ya tawafi to in har babu irin wannan tufafin jikinsa ne to sai dai idan hamasiyun ne zai bashi aran tufa ma'ana sai dai in ba quraishi ne zai bashi aran tufa ya sanya amma shi a lokacin yazo zai tawafi in bai samu aro ba ko kuma bashi da sabuwa to sai dai ya cire wannan tufafin nasa ya jefar in ya cire sai ya jefar kuma ba zai dauke shi ba ko da ya gama tawafin sai dai a yi ta tattakawa ba mai dauka ya amfani da shi a nan zai rube ya rududduge to kaga wannan duk waɗansu kage-kage ne da suka tsara ma kansu wanda Allah ta'ala bai sanya ba suka wahalar da kansu to shine hadisi ya tabbata a cikin Muslim Abdullahi dan Abbas ne yake cewa wacan aka samu mace kanatul mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryana za a samu mace sai ta zo za ta tawafi a Ka'aba kuma tsirara saboda ita ba Quraishi ya bace kuma ba ta da sabon tufa ko ba ta samu wanda zai bata aro ba to don haka sai ta cire tufafin nata sau da yawa sukan yi irin wannan tawafin in mata ne da daddare to sai su cire wannan tufafin jikin nasu wani lokaci kuma sukan yi da rana sai su cire tufafin su sai su yi tawafin haka a bisa wannan bakar al'ada da ake yi to shine Abdullahi dan Abbas yake ambatawa fataqulu sai aka samu wata mata ta zo za ta yi tawafi din amma saboda kunya irin na ɗabi'a ga dai abin da iyaye suke yi na shirka na waɗansu abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai yarda da su ba sun yi cushensu a cikin addinin annabi Isma'il wanda suka gada kuma sannan ga kunya kuma wacce take ta ɗabi'a to don haka sai ta cire tufafin nata amma ita cire tufafin nata sai ta sanya ta gabanta haka tana tarewa gabanta to shine tana ambata man yu'iruni titwafa wato wane ne zai bani aran tufa wanda zan tawafi da shi titwafan ai sabul ladhi atufu fihi wato wa zai bani aran tufan da zan yi tawafi a cikin sa to da bata samu ba sai ta cira nata sai ta sanya ta gabanta taj'aluhu ala farjiha ta sanya ta gabanta wato kulu sai tana yayin wani baiti tana cewa al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu to saboda kunya ne take fadin haka sai take cewa yau al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu yau sashan sa wai tana nufin farjinta sashan sa ko ma gaba ɗayan sa zai bayyana mutane su gani sai tace fama bada minhu fala uhilluhu amma abin da ya bayyana daga gare shi ban fa halattar da shi ba ma'ana wai tana nufin ban yadda wani ya kura min idanu dan jin nishadi gani na tsirara ba ban kuma ba da dama a wani dan ya ganna haka ya tsammata cewa wai zai zo ya tayi a wajena ba mun fahimta domin tana nufin ba nayi haka ne dan alfasha ko dan wani abu ba a nayi ne saboda bukata nayi tawafi ko ban samu wanda zai bani aro ba kaga wadannan wadansu abubuwa ne so kallafa mu kansu ma anzalallahu biha min sultan to shine malamai suka ce kamar yadda ya tabbata cikin wannan hadisi na Abdullahi ibn Abbasin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ne domin korewa waccan bakar al'ada asalinta da Allah ya ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku banu adam ku riki kawarku shine malamai suke cewa maistru auratikum abinda zai suturce muku maistru auratakum abinda zai suturce muku al'auratku wannan ita ce ayar da malamai al-fuqaha suka rika jumhurul fuqaha ta zamanto umda da suka yi ittifaki cewa satr al-awrati wajibun ne satr al-awra wajibi ne a yayin da zakai sallah ibai daga cikin shuruta sihhati salah amma wajibi ne wato qadar al-istida'a ko idan har ba samu bane wannan mas'ala ce fiqhiya da malamin fiqh sun tattauna wannan mas'ala amma dai wannan aya ita ce madogara na wajibci na sanya tufafi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma aika shekara ta 8 bayan da ake fatuhu makka shekara daya kafin annabi hajjatul wada'in sa ai ya tura wakilai ya tura Abubakar Siddiq tare da sahabbai su je su yi aikin haji su sun je sun yi aikin haji kafin kuma annabi ya aikin hajjin sa na bankwana shekara da ta gabato wato Abubakar Siddiq ya zama kamar shi ne amirul haji sannan sai da Abubakar ya tafi kuma sai ya sake tura Ali ibn Abi Talib shi kuma lokacin suratul Bara'a ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce kai kuma ka je ka a musimul haji ka karanta wannan suratul Bara'a a wannan lokaci ya tabbata cikin hadisi wanda Abu Hurairata aka samu daga garin shi ruwayan Imam al-Bukhari annabi sallallahu Abu Hurairata yana cewa Abubakar Siddiq ya tura ni akan naje na yi shela anan Arafa lokacin da muka yi aikin haji na yi shela Allah ya tofa bil baiti uryanun daga yau wannan shekara kada a ƙara samun wani da zai zo ya tawafi a Ka'aba tsirara an haramta to nan Allah ya ce ya bani adam ya ku ƴaƴan adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riki kulliyarku a wajen kowane masallaci ma'ana ku suturce al'auranku a yayin da za ku yi sallah sai zamanto dole ne mutum ya suturce al'auransa al'auran namiji abinda yake daga abinda fuqaha suka farajjahawa shine ma baina sirrati ila rukubatayn daga cibin mutum zuwa ga guyayansa to wannan shine al'aura da ta zamanto dole kuma sai hadisin annabi ya ƙara yin bayani akan cewa kada mutum yayi sallah in dai ba ya zama dole ba shi da abin da ya mallaka ba kada mutum yayi sallah da tufa guda daya laysa ala kitafihi minhu shay'un ya zamanto akan kafadunsa babu wani abu to koda guda daya ne sai mutum ya saba shi sai ya daura shi ta sama sai dai in yin hakan kuma zai kwaye masa al'aura to shine kawai sai ya daura shi a kugu kamar yadda ake daura zani amma in har akwai yalwa to dole mutum sai ya sanya zamo mutum kuma yake kyautata kwalliyarsa a yayin ibada zamo ladan da zai samu yanzu idan mutum ya zo shi da tufa so dai wa zaka ga yan uwa masu sana'a ba sa san kyautata sallah tufar da ake yin sana'a da ita misali yanzu kaman a ce makanike tayi bakin mai ne a tayi wata kila jeans ne a jikin sa dama jeans din ya kai wata wajen uku ma ba a wanke ba kullun da safa dauka kawai yake ya saka yin an zo sai a cire sai a rataye ko kuma wai da shi za a yi sallah ba kyautata sallah ba Allah ya ce khudhu zinatakum inda kulli masjid duda zina anan malamai sun fassara ana nufin satrul awrati ne to amma dai mutum ya kokari ya kyautata ibadar da zai ma Allah karka gana da ubangiji da tufafi wanda suke kai kanka kasancewan akwai kashi a cikin su to ana so idan mutum zai gana da ubangiji ya kyautata siffarsa kyautata siffa shine mutuntawa da darajantawa da mutum ya yi ma wannan ibadar da zai yi Allah ya ba mu ikon kiyayewa kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha kaga Allah ya umarni da ci da sha Allah ya umarni kuma a ci ne minat tayyibati to wa kulu washrabu ma shi'tum duk abinda kuka so daga abinda Allah ya halatta ku ci ku sha to amma abinda Allah ya hana dangane da ci da sha wala tusrifu kada ku wuce gona da iri kada ku wuce iyaka kada ku israfi kada ku yi barna a lokacin ci da sha kar ka dafa abinci sama da bukatar ka kuma in an ci sai a zuba sauran a bola an yi israfi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura Allah ya hana al-mubazzaranci don haka israfi ne mutum ya dafa sama da abin da yake da bukata sai dai in akwai wanda zai ba ma to ana wajen sai da yi bukatar sauran kuma ya bayar amma ka dai bu bukatar ka sauran kuma a watsa wannan israfi ne malamai suka ce yana daga cikin israfi mutum ya yi tumbatsa da abinci ya ci ya ci har ya kasa numfashi to wannan duk israfi ne wani kasan idan zai ci abinci ma in ya fara ci sai ya kunce bel dinsa illa urjene sai dan sassauta shi tumbin ya ƙara sauka ƙasa a cigaba da dulawa to wannan israfi ne qur'ani Allah ya ce wala tusrifu wannan da yana cikin israfi sannan haramta abin da Allah ya halatta shi ma israfi ne ko haramta abin da Allah subhanahu wataala ya halatta shi ma israfi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisin da Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo cikin musnadinsa daga Amr ibn Shu'aib isnadin sannan dai sananne an abihi an jaddihi radiyallahu anhum annabi na cewa kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi makhilatin wala sarafin fa inna allaha yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku ci ku sha kuma ku sanya tufafi kuma ku yi sadaka amma ba tare da toro ko ba tare da wuce gona da iri ba Allah baya san israfi a cikin al'amura fa inna Allah yuhibbu an yara ni'matahu ala abdihi Allah yana son ya ga ni'imarsa tare da bawa dan haka in Allah ya ni'imta ka to kada ka ce a gidanka ba za a ci abinci mai kyau ba a in Allah ya baka ni'ima a ci mai kyau a gidanka duwan fi sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wanda yake mawadaci inji Allah to ya ciyar a wadace amma kana da dukiya a gidanka kullum ana cin lami bai kyauta ba Allah bai baka dukiyar dan a ci lami a gidanka ba kana da dukiya kuma lami ko wani lokaci da daddar lami da rana shinkafa da wake da mai da yaji kuma kana da dukiya a sai dai su suka zaba kuma dai na san ba su zaba ba in mace yana da wadata a ci a wadace babu koro babu kuma zarbabiya babu israfi ba almubazzaranci ba bankama wa man qadira alaihi rizquhu wanda Allah ya takaita masa arzikin sa falyunfiq mimma ataahu Allah shi kuma sai ya ci daga dan abin da Allah ya bashi su ma mata sai su hakuri in bashi da shi kar a kallafa masa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha ubangiji ma bai dora wa bawa ba sai abin da ya bata dan ka dan abin da ya samu ya kawo kuma ku hakuri tunda kun san babu sai Allah ya ce sai ya ji Allahu ba da usrin yusra
in har kuna cikin kunci ne to Allah zai sanya muku sauki ba zai sanya bayan kuncin zai sanya muku wani sauki inda kun mai da al'amari zuwa gare shi Qur'ani akwai waraka na zamantakewa a ciki in dai har aka bi shi aka imtithali da shi to insha Allah rayuwa za ta yi sauki Allah ya ba mu ikon bi to Allah ta'ala ya ce wala tusrifu kada ku yi wato almubazzaranci ai bi ta'addi ila al-harami ko rika ketara iyaka zuwa ga abin da yake na haramun Allah ta'ala baya san mutane su tsallaka zuwa ga haram kamar yadda aka ambata a baya aw bil ifradi fi da'im ko kuma mutun yayi zarba biya dangane da abinci ya ci ya tumbatsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa cikin hadisin miqdad ibn ma'ad yakrib annabi na cewa yace yaji annabi yana cewa ma mala'a adamin wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wata jaka wanda tafi cikin sa sharri ba jakan dan adam duk wata jaka da kake da ita annabi yace baka taba dan adam bai taba cika jaka wanda ta kai cikin sa sharri ba ai dan madaya ma yace jakan dan adam ko ba ga bane jakan dan adam ciki kenan yace kaji gangan ciki jakan dan adam jaka ce to annabi yace baka taba cika jaka wanda ta kai cikin ka sharri ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace hasbal adami wa luqaymatu yakimna sulba ya isar ma dan adam yan kananan lomomi luqaymat kage ya kawo shi da ismu tasgir yan lomomi kadan ka ci yan lomomi haka kadan taba wai wata kissa yake bayarwa Shehu Usman ibn Fuad rahimahullah Shehu Mujaddadi shine wani yazo shi yake masa tambaya yace ya Shehu ni ne na fara cin abinci nai loma guda daya na manta ban yi bismillah ba yace to sai kai a ta biyun sai yace to ai nayi ta biyun ma na manta ban yi bismillah ba yace sai kai a ta uku sai yace nayi ta uku ma ban yi bismillah yace to ko me kake nema kai loma uku kuma baka tashi ba yace ko me yake nema kai loma uku baka tashi ba kaji magabata eh loma uku ta isa a to kai ma ka jarraba ka gani mana duk lokacin da Allah kuwa to ai baka sani ba abinci shi yana kawo matsala ne a mutum ai masu hikima suna cewa menene al-ma'idatu baitul da wal himniyatu ra'sud dawa al-ma'ida baitul da wal himniyatu ra'sud dawa haka suke faɗa dibba'u nada wai al-ma'ida uwar hanji tumbi kenan baitul da gida ne da yake tattara jinyayyuka saboda komai har ba markake yanzu wani ba zai so a kirka abin da ya ce yau ba a buɗe baki kaga ya ci kosai ya ci doya ya ci dankali ya ci wani abubuwa sai ga mutum ya kirka wajen bakwai duk ya ci ko to dan Allah ya za a zauna lafiya abu bakwai kai daya ka sha mangoro ka sha kankana ka sha lemo al-ma'idatu baitud da to dan haka sai jinyinka akwai wani likita da can muna yara a garin na wani ba inde Dr. Rawan ko daga ka je wajen sai cikinka na ciwo yanka ce cikinka na ciwo dama iya Hausa sai ce akwai ciyayya akwai ciyayya saboda ya san ciyayya kai shine cikin yake ciwo to al-ma'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa sai suka ce al-himya kuma shine karanta abinci abstinence daga abinci ka karanta abinci wallahi lokacin da ka karanta abinci jikin mutum ya fi lafiya lokacin da mutum ya yawaita abinci jikinsa kuma ya fi abin nan to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mana wala tusrifu duka wanda yana daga cikin israfin da Allah ya hana innahu domin lalle shi Allah la yuhibbul musrifin Allah baya san waɗanda suke masu wucewa gona da ilmi ay la yuhibbu man yusrifu fil infaqi Allah baya san waɗanda suke yin barna wajen kashe dukiya su kashe sama da bukata ay almubazzaranci wala yujazihim ala al-israf bil hasana idan mutum yace wai burgewa ne ya dafa abinci da yawa a gidansa kuma a zuzzubar to ba zai sallada wajen Allah ba saboda ya israfi وكانت الأرض في الجاهلية يدوفون بالبيت وراتاً كما لا ربا سنكسن شيء أزامن الجاهلية سنائياً طوافي أقابة سرارة ويحرمون على أنفسهم في أيام الحج اللحم والدسمة كما سنحرم تامكاون أنسو ألوك تندائك أيوك الحج سيستي براس تناما با براس تي رومو با وانديك يدوكي لقرقو فأنكر الله عليهم ذلك to Allah ta'ala ya musu inkari akan haka wa qala Allah yace
qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
الله يقول لك يا مسلم من حرم زينة الله التي أخرج لعباده wane ne kan ya haramta kawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya fitar la ibadihi domin bayinsa minal libasi wa garhi na tufafi da wannansa wa tayyibati kuma wane ne ya haramta dada dan abubuwa al mustalazzati minar rizqi na arziki na abinci wane ne ya haramta ai ba Allah bai haramta ba kul kace hiya lil ladina amanu fil hayati dunya ai wadannan ababe tufafi na kawa abinci mai tsafta mai kyau ai na masu imani ne dama fil hayatid dunya ana rayuwar dunya wallazi khalaqa lakum aka ce ma fil ardi jami'a to kaga Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ana rayuwar dunya dama nasu ne aka halatta musu bil istihqaqi su suka cancance shi wa in sharaka wa fiya gairuhum ko da wannan su yayi tarayya da su wajen cin dadin to amma Allah yayi ne domin mu'minai amma a ranar alkiyama khalisatan zai zanke bance ne na mu'minai kawai ai khasatan bihim ake nasu ne dan a aljanna ake samu kafirin ku ba shiga aljanna to shi yasa kace a ranar alkiyama kam ake ba kawai yake ga mu'minai yawmal qiyamati a ranar alkiyama ayyul ladina amanu ga wanda sun kai imani fala yusharukum fiha ghayruhum wannan su kan anan ba zai tarayya da su ba li annaha fil janna domin a cikin aljanna ake samu wal kafiruna fil nar Allah ce kazalika nufassilu al ayat kama haka nan ne muke bayyana ayoyi daki daki nubayyinu ha mithla zalika tafsil muke bayyana shi irin wannan bayyanawa liqaumi ya'lamun ga mutane wanda suke sani ayatadabbarun wadanda suke yin lura da ayoyin Allah fa innahumul muntafi'una biha domin sune suke amfana da ita saboda lokaci zamu tsaya nan in Allah ta'ala ya kira yau mu gobe mai waiwaye akan wannan aya sannan mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma ina roƙon Allah ta'ala yafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم من كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا سبيل الرشاد يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله رب العالمين.